This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuna iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Za kuma ku iya kama mu a ko ina a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Usman Kabara ne tare da sahabo Imam Aliyu muka sake dawowa a cikin shirin mu na hantsi. Wane korafi ne ɗan siyasar APC ko kuma jihar Adamawa suke yi game da tuburewar minista da aka bada sunansa?
Saboda duk mutumin da ba jam'iyya ta kawo shi ba, bai san ya wahalan jam'iyya ba, bai san haka to ba da zai bada daraja wajen taimaka wajen 2019 mu samu mu ci zabuka da mazuwa.
To haka yake, akwai kuma maimaitin shirinmu na ciki da gaskiya, har ma da sakonnin da kuka bar mana a waya. Amma kafin mu ci gaba da shirye-shiryen, bari mu fara da labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya ce yana fatan za a cimma yarjejeniya cikin dan karamin lokaci da Rasha kan tabbatar da lafiyar jirage da matukan sasarin samaniyar Syria domin kaucewa hadari. Ma'aikatar tsaron Amurka ta faɗa jiya Talata cewa a makon jiya jiragen yakin kasashen biyu sun zo kusa da juna, inda kilomita 16 ne kacal ya raba tsakanin su, har matuka jiragen suna iya karanta lambobi da aka rubuta akan jiragen. Daga bisani, kakakin ma'aikatar tsaron na Amurka Peter Cook ya ce jami'an ma'aikatar za su tattauna da takwarorin su na Rasha ta bidiyo Laraban nan. Tattauna za ta fi mai da hankali ne kan sharuɗan kiyaye lafiya na matuka da jiragen saman yakin da kayan aikin su. A halin da ake ci kuma, jami'an Amurka suka ce farmakin da Rasha take yi da jiragen yaƙi a Syria yana taimaka kungiyar ISIS. Amma ita kuma Rasha abin da yake damunta shine ton-ton na makamai da Amurkan ta jefo wa kungiyoyin ƴan tawaye da suke Syria. Tana mai cewa hakan daga ƙarshe kungiyar ISIS din ce za ta amfana. Kakakin rundunar taron dangi da Amurka take wa jagoranci da ke yaƙi da ISIS, Colonel Steve Warren, ya ce hare-haren da kan mai uwa da wabi da Rasha take kaiwa ba abin da kuma ya haddasa barna ba wanda zai taimaka illa ISIS.
Isra'ila ta bai wa rundunar 'yan sandan ƙasar izinin killace abinda ta kira cibiyoyin da suke janyo rikici da zuga a birnin Kudus. Galibin har-haren da aka kai a yankin sun auku ne a yankunan da Larabawa suke a birnin na Kudus. A cikin sanarwar da ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayar a safiyar Larabar nan, ya ce za a soke takardun izinin zama na dindindin da mutanen da aka kama su da laifin ta'addanci. Kazalika, waɗanda suka kai har-hare za a ce gidajensu. Birnin na Kudus ya fuskanci wani mafi muni a ci gaba da hare-hare a jiya Talata da Falasina suke kaiwa a cikin wannan wata. An kashe akalla Yahudawa guda uku. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce zai yi balaguro zuwa Isra'ila da yankin Falasinu da zummar tarfawa ruwa a kan rikicin. Sakataren ya yi magana ne a maraicen Talata a gogon Washington a sashen koyar da dabarun mulki ta Jami'ar Harvard.
Bayan da masu takarar neman jam'iyyar Republican ta tsaye da su takarar shugabancin Amurka sun kara har sau biyu takwarorin su a ɓangaren Democrats sun yi tasu muhawara ta farko saboda zaɓen da za a yi baɗi, sun gwabza ne a birnin Las Vegas a daren jiya Talata. A zamanta wacce take kan gaba a ƙuryar neman jin ra'ayin jama'a tsakanin magoya bayan jam'iyyar Democrat, tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton a zahiri da ma baɗi ita ce take tsakiya, domin yadda aka jera su ita ce a tsakiya na a mutane biyu daga hannun damanta, biyu kuma daga hannun hagunta. A sakamakon ƙuryar neman jin ra'ayin jama'a na baya nan ya nuna Madam Hillary ce take kan gaba da maki 40 cikin 100 na magoya baya. Sannan babban wanda ke kalubale ga takarar ta Senator Sani Banda sa wato Bernie Sanders shine yake biye da ita da maki 25. Madam Clinton wacce take kan gaba aka jefa tambaya mafi wuya cewa tana yawan canza ra'ayinta domin a zabe ta ne, aka bada misali da yarjejeniyar cinikayya ta baya nan da ake kira TPP da kasashe 12 da suke yankin Pacific suka sanya hana kai. Madam Clinton ta yarda cewa lokacin da take sakatariyar harkokin wajen Amurka ta goyi bayan shirin, wato ta kara da cewa yanzu bayan shekaru uku aka tattauna aka amince da yarjejeniya a makon jiya, daidaiton bai cika mizani da aka auna shirin ba.
Fadar White House ta shugaban Amurka Barack Obama ta ce da alamun gwajin makami mai linzami da Iran ta gudanar a ƙarshen makon ya saba ma dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya. Kakakin Fadar White House Josh Ernest ya ce akwai shaida mai ƙarfi da ta nuna cewa hukumomin Farisa da ke Tehran sun saba wa ka'idoji da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya shimfiɗa dangane da makami mai linzami. Duk da haka kakakin na Fadar White House ya ce wannan keta dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya daban yake da yarjejeniyar da za ta shiga tarihi da manyan ƙasashen duniya suka kulla da Iran. A ranar Lahadi ne Iran ta yi bayanin cewa ta sami nasarar gwajin makami mai linzamin da ta kira da kanta mai cin dogon zango, wanda ta ce linzamin sa zai kai shi har inda aka auna shi. A halin da ake ciki kuma Majalisar Dokokin Iran ta amince da kudirin da ya amince da yarjejeniyar da ƙasar ta kulla da manyan ƙasashen duniya masu faɗa a ji guda shida kan shirin nata na nukiliya. In duniya kuka gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wane korafi ne yasa jam'iyyar APC a Adamawa ta tuburewa sunan ministan da aka bayyana ne? Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na da ƙarin bayani.
A martanin da suka maida game da wanda aka mika sunan nasa, shugabannin jam'iyyar sun ce sun yi mamaki da abin da suka kira sabidu da randa suke zargin an yi wa jihar. Alhaji Ahmad Lawal, da ke zama sakataren tsare-tsare na jam'iyyar a jihar Adamawa, ya bayyana dalilinsu na wannan korafi.
Mamu a jam'iyyar ce ba tuntube mu ba, kuma ka san ya kamata duk abin da za ya kamata jam'iyyar ta tuntube ta, kuma da yake jam'iyyar ita tana cikin wanda ta bada guduma 100% gwamnatin ta kafu, ya kamata duk abin da za a nemi shawaran jam'iyyar. Don haka magana nake ga matsayina na organizing secretary na APC na jihar Adamawa, duk wanda ya rinsa a patin nan a list national hanuna kuma mun kamishi registration. Amma idan kwatan Adamawa za a bayar, ya kamata za a muta da suka wahala a Adamawan suka taiwa jam'iyyar APC Adamawa daga cikin su ta dauka ba ma kamar yanda yanzu kamar bidiyon da aka ba sakataren da federal government, ai kowa sai ya taimaka APC Adamawa don duk abin da yake Adamawa shine constituency shi. To amma minister da aka ba yanzu har ga Allah mu a jam'iyya ba mu san shi ba, ya zai kawo matsala party saboda kullun ka kawo mutumin da ya taimaka wa jam'iyya, saboda nan gaba in aka zo zai taimaka party wa inna su za su kawo mana matsala zabe 2019, saboda duk mutumin da ba jam'iyya ta kawo shi ba bai san ya wahalan jam'iyya ba, bai san haka to ba da zai ba da daraja wajen taimaka wajen 2019 da mu samu mu ci zabuka da mazuwa.
Shi ma wani kusa a jam'iyyar Dr. Umar Duhu, wanda ke zama tsohon shugaban jam'iyyar APC a shiyar Arewa maso gabas, ya ce ma akwai buƙatar sake nazari game da ministan da aka aiko daga jihar Adamawa.
Wallahi ina faɗa maka Malam Abdulaziz, idan tafiyar nan ta tafi haka, don anan jihar Adamawa ma da aka wansu ɗauki wani shugabanni ba a yi shawara da mutane 'yan siyasa ba, a tarayyar shi jam'iyyar Buhari bai shawara da kowa ba. Wannan Allah ya yarda dokan ƙasa ta ba su dama su yi haka, amma kuma a siyasance ya kamata a yi tuntuɓa a yi shawara da mutane. Amma tun da ba a yi da mutane haka ba, mu 'yan siyasa za mu haɗu mu yi tsungurungun mu tare a wuri ɗaya, mu zanna mu kama kanmu mu rike mutuncinmu da daraja da Allah ya ba mu. Wannan abun kwata-kwata shekara huɗu ne, idan ba a yi da mu ba shekara huɗu na zuwa walau za mu sake tafiya tare, ba za mu tafiya tare ba, duk za mu yanke hukunci a za mu na 'yan siyasa. Amma tafiyar nan yadda take gaskiya ba ta yi kyau ba, ya kamata shugaban ƙasa tun da har yanzu makamai ba su kare a Najeriya ba ya sake duba ya gyara, duk tafiyar da ake nan ba ta yi kyau ba, bai yi ma mutane kyau ba, kuma ba wanda yake jin daɗi. Duk wanda kaga ya shiru ma baya so ya fice magana ne, amma gaskiyar magana shine a zama na shugaban jam'iyya, na shugabancin jam'iyyar na Arewa maso gabas a tarayyar kanta, saboda haka ni ina magana madadin 'yan siyasa ne. Abin da aka yi ba yi mana adalci ba, ba yi daidai ba, ba yi shin Muhammadu Bello ba a son shi ba ne, a'a, amma ba ɗan siyasa ba ne. Wannan abin tun da ya ɗauko shi bidiyo ya bashi, an yadda bidiyo yana siyasa shi ma'aikaci ne, amma ga ana son ɗan siyasa zai zama minista ya taimaka mutane, ya san mutane, a ɗau mutane a zefa su ayyuka yadda ya kamata.
To sai dai kuma yayin da wasu ma ke suka, su koyan ɓangaren tsohon shugaban hukumar Alhazan na ma yabawa ne da wannan mataki da shugaba Buhari ya ɗauka. Alhaji Aminu Iyawa, tsohon kwamishina ne a zamanin mulkin Yako, ya ce su kan bata barkalla.
Ai wannan ba sai an tuntuɓe mu ba, ai muddin mutum shi ɗan Adamawa ne, abun nan shi kenan ya yi. Ai kuma kar a manta mu Adamawa fa ya kamata mu sami minista ɗaya ne, amma shugaban ƙasa already ya ɗauki babban ɗan siyasa na Adamawa Pastor Babacir ya bashi secretary to the government of the federation, wanda muƙamin da ya fi ko minista, amma saboda ko minista in yana so yana busa ya rubuta ya kai wajen secretary to government, shine zai hada ya kai wajen shugaban ƙasa. Mu Adamawa a tafagen siyasa shugaban ƙasa ya riga ya bamu Babacir Lawan, shine ɗan siyasa kuma ya ba mu mukamin da yafi kowanne abin a cikin siyasar Najeriya. Don haka wannan ba Muhammad Bello minister, wannan garaba sa ce.
Kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanadar, dole shugaban kasa ya nada minista guda da kowace jiha idan da aka tashi ba da mukamin minista. Wanda yanzu ma ƴan Najeriya sun zura ido ne don su ga irin kamun lura yanda ministocin da shugaba Buhari ya zabo. Wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da ko kulliya za ta biya kuɗin sabulu ko kuma a'a. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To an gaya da Ibrahim Abdulaziz, sai mu ce bari mu je mu dan miƙe kafa kafin mu ci gaba. Ta mun gode kwarai. Yanzu ga shirinmu na gaba daga sashen Hausa.
Jama'a assalamu alaikum. Har yau muna kan batun kisan da ƴan sanda suka yi wa wani bawan Allah mai suna Yahaya, wanda shi da iyaye da ƴan uwansa suke zaune a shinkafa ta jihar Zamfara a bakin iyaka da Isa a jihar Sokoto, inda aka kashe Yahaya yana cikin yankin jihar Sokoto. A makon da ya shige mun ji ta bakin Bashar, abokin marigayi Yahaya, wanda ƴan sanda suka sauko da su daga kan wata mota su biyu, Yahaya ya kwace ya gudu. Mun ji bayanin yadda ƴan sandan masu yin sintiri suka komo da Yahaya wurin da suke tare ababen hawa. Rai hannun Allah, ko magana baya iya yi, ko zama baya iya yi. Karshenta da Yahaya ya mutu, anan aka yada gawarsa su ƴan sandan suka yi tafiyarsu. Kafin nan sai da suka karbi kuɗi naira 1,500 wai kuɗin beli daga hannun shi Bashar, suka ce wai sun sake shi da marigayin, wanda a lokacin yake kwance rai hannun Allah. A nan gefen daji ƴan sandan suka bar wannan gawa tasa, inda yayarsa ta zo ta tsince shi. Yayar da tun farko ita ce ma ta aike shi ya siyo mata kaji a wani ƙauye.
Sadiya Shehu Shinkahi, kara sabuwa.
Yaya kike da shi mamacin?
Ƙannina ne, shine mabiyina na biyu.
To kaman ke daga bakin inda ki sani, zaki mana bayani tun daga aikin shi da kika yi da kuma abin da ya shafe ki dangane da wannan al'amarin da ya faru.
Sahiya ta waye sahiyar Lahadi. Sai ya zo na ba shi kuɗi 37,000 ne ce sauman kaji. Shi kenan can zuwa ƙarfe 4 na la'asar, sai matar shi ta zo man da cewa innata ta ce Yahaya ya rasu. Sai na ce mata wagga mutuwa ba a mamakin mutuwa, amma ga mutuwa akwai mamaki cikinta. Sai na ce waye wada muku? Sai ta ce a ni dai innan mu ta ce in zo in wada miki. Sai na ce to shi kenan. Yana da wani makwabci ana ce mai Araga dan Yunel da wani Sama'ila Abdullahi abuga Kurawa. Sai na ce dan Allah su taimaka min mu tafi asibitin Isa wurin bincike, an ce ƴan sanda Isa sun duko shi. Shi kenan, ko da mun ka tafi asibitin Isa, mun ka tafi wurin ƴan sanda na Isa, sai sun ka ce muna su ba wani report da ya taho masu tunda sahi suka aiki ba hadarin mota kuma ba mutuwa. Amma ga dan sanda guda nan su hada mu da shi ya mutahi asibiti wurin bincike. Sai mun ka tafi asibiti wurin bincike, asibitin Malam Babba, sai sun ka ce su ba wani abu da sun ka gani, amma mutahi asibitin daji. Sai mun ka tafi asibitin daji, mun ka tafi bisa titi muna tahiya. Sai Kabiru Juliya ce mana yana da lambar wani chairman ɗan Unil na Teke mu bari ya buga mai waya. Sai ya buga mashi waya ya ce dan Allah baka samu wani rahoto na hadarin mota ba ko na mutuwa. Sai ya ce a'a shi ba wani rahoto da ya samu, amma dan Allah mu yi hankuri ya bincika ya jiya. Shikenan an yi minti 10 sai ya bugu mana waya, sai an katse da mota. Sai ya ce lalle ga yanan ya ji rahoto na mutu na mamaci, kuma ga yanan ma kusan gawa yake, amma mu taho daidai nan gidan auta za mu iske su bisa titi tsaye. Shikenan sai mun kai ta tahiya, muna zuwa gidan auta sai mun katar da gawar. Sai na tadda ta an ruhe ta da bedi, sai ni cire bedin din, sai ni ce a'a lalle ya hayya ne.
Ba wani da gawa kai kuka taras, ba wani dan sanda ko wani abu tare da ita?
Babu kowa wajen gawa din, bakin daji sun ka aje shi wajen titi, ba wani wanda a tsare da shi ya. Mun dai iske ke shi kwance, sai na ebe bedin din, da ni ebe bedi sai ni ce to ya hayya Allah shi maka rahama, wanga aike da ni yoma haka Allah ya kaddaro da kaiya. Sai na ce to ba komai, sai mutanen gari suka taro re. Sai na ce dan Allah ku taimaka man, ku sa man shi ga mota. Sai sun ka taimaka sun ka sa man shi mota. Sai shi dan sandat Sama'ila Abdullahi sai ya ce mani ke san mu matsalan mu ta yan sanda, idan mun ka tare da shi gida ko an ruhe shi sai an tonike shi tunda kasar sabon birni an kai wa gabanna. Dan hakan ga ku taho mu tahi sabon birni. Sai ya buga mu wani dan sanda waya ya ce ga wata gawa nan neya ta wani kanan mu, mun gani bakin hanya nan gidan auta, ga mu nan ta wurinku. Ko da mun ka zo hamman iski ke su mu suka jira. Sarkin gobir ya turo dogarai guda 2 da 'yan sanda 3 da likita na asibitin sabon birni ya auna shi, an ka ɗauki hoto nai, an kai rubuce-rubucen da za a yi, an ka ce to mu taho da gawa gida a ruhe. Shikenan sai mun kayo gida. Shi wannan shine abun da ya faru ga Yahaya.
Mahaifin marigayi Yahaya ma ya yi ƙarin haske na abin da ya sani game da kisan da aka yi maɗansa.
Sunana Alhaji Shehu Bakona dai Shankai.
Malam Shehu, ina so kai min bayani takamamme menene ya faru da ɗanɗanka Yahaya.
Wato abin da ya faru ga ɗanɗana Yahaya, ya taita aike shi can kasuwa ta yi kasuwa matakaji. Saboda haka suna su biyu tare da wani aboki ne wanda aka ce ma Bashar Nahanci. Sai sun ka ce su sauko da cikin motar nan da shi Yahaya da shi Bashar, su 'yan sanda sun ka tare su cewa su sauko. Saboda hakan ga sai sun ka sauko, sai sun ka ce musu ku salla can. Shikenan sai sun ka kama shi wannan Bashar, sun ka an shi taguwa ta, sun ka sa hannuwa ne ba, sun ka daure. To da sun ka daure shi, shi Yahaya sai ya kuce musu, sai ya ta can wani gari ana ce mishi Tashabbaga Ruwa. Sai wani ya taho ya ce musu yaran nan da waka bila ga ya can Tashabbaga Ruwa. Sai daya ya hawo ta mota ta zo da saniya ta tayi, sai ya shiga. Yahaya bai san dan sandan nan yana cikin wannan mota ba, yana zuwa sai ya kame shi. Da ya ga ya ƙarhi ne sai ya bugo maguda, ya ce yau sauri ya taho shi. Kuma sai ya samu wani mai mashin sai ya goro shi, ya goro shi ya taho. Sai sun ka shiga cikin gero da Yahaya. Bayan sun yi mai abin da za su yi mai sun ka ɗauko shi, sun ka zo sun ka ce ma wannan abokin tahiya ta, ga abokin ka nan mun kawo, ka samu mota wadda za ka ɗauka ta. Sai ya ce to bari ya shiga kasuwa ya samu mota. Shi wannan yaro Bashar sai ya tiyate. Da ya tiyate sai ya nufa wani ƙauyensu can kusan sayan Benin. Sai ranar Talata sai an ka zo ana nema ne cewa ya zo wannan aboki ne da an ka kawo masu tare yalasu. Yalasu ga hannun 'yan sanda. Sa'an na shi kwamishina na 'yan sanda an buga mai don cewa sun kai can taggawa sun kai. Amma lokacin nan sai Sani ya buga mai cewa ga halin da ake ciki. Shi da sai ya ce waɗannan 'yan sanda a aika mai da su can Sokoto. Yanzu haka ma suna nan CID office su 'yan sanda. Bakin abin da na sani kenan.
Idan Allah ya kai mu ashiri na gaba za mu nemi jin ta bakin hukumomin 'yan sanda a jihar Sokoto, sannan kuma za mu ji ta bakin shi mahaifin Yahaya kan abubuwan da suka faru ko kuma suka kasa faruwa tun bayan kisan da aka yi maɗansa. Masu sauraro a madadin Murtala Faruk Sanginna, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa huta lafiya.
To an gai sheka, yanzu kuma bari mu je ga shirin da ke gaba.
Sarin jaridun arewacin Najeriya zai fara ne da jaridar Daily Trust da babban labarin ta mai nuna cewa majalisar dattawan Najeriya ta samu ƙarin sunayen mutanen da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tura mata domin tantance su su zama ministoci. Sannan a ɓangare guda kuma jaridar ta ambatu tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo yana cewa kamar yadda aka yi nasara a yakin basasar Najeriya, to haka ma za a samu nasara a yakin da ake yi da kungiyar Boko Haram. A nata bangare jaridar Blueprint ta yi daya daga cikin manyan labaranta ne da yadda ta ce gwamnatin jihar Bayelsa ta ayyana zaman makoki na kwanaki 7 domin nuna alhini ga mutuwar tsohon gwamnan jihar Dipriya Alamusiya. Sannan a ɗaya gefen jaridar ta bugu labarin da ke nuna cewa hukumar yaƙi da ɓata dukiyar ƙasa a Najeriya EFCC ta cafke tsohon gwamnan jihar Benue Mr. Gabriel Susuwan saboda zarginsa da aikata cin hanci da rashawa a lokacin yana gwamnan jihar sa ta Benue. A can cikin jaridar Leadership ta ambato shugaban ƙungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa yana neman da a shiga tsakanin Fulani da kungiyar Yarbawa ta Afenifere akan wa'adin da aka ci sun baiwa Fulani na su fice daga yankin Yarbawan. Jaridar Newsline da ke fitowa mako-mako ta yi daya daga cikin manyan labaranta ne da wani roko da mataimakin shugaban jami'ar Ibrahim Babangida da ke lafai Farfesa Nasiru Mai Turare ya yi wa gwamnatin jihar Niger da ta sakar ma jami'ar kudaden gudanar da ayyuka na wata-wata domin jami'ar ta samu sukunin gudanar da ayyukan ci gaba. Jaridar People's Daily ta bugo labarin yadda rundunar sojin ruwan Najeriya ta lalata wuraren ajiye man fetur na sojan gona har guda 50 a jihar Delta. A ƙarshe dai da jaridar People's Daily za mu kammala sharhin jaridun arewacin Najeriya a wannan mako da babban labarin ta da ke nuna yadda aka tsara sace tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Chief Olufalaye a cikin hirar da ta yi da ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da sace falayen da aka kama. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To ga kuma sakonnin da kuka bar mana a waya.
Da irin sunayen da na girma Babu Buhari ya aika wa majalisar dattijai na Najeriya, a cikinsu kuma har da mai girma Audu Ogbe wanda ya yi minista zamanin Shagari. Hakika abin da majalisar dattawa ta aikata a yau ta wajen zaben Audu Ogbe, wato ta wajen cancantar Audu Ogbe, wannan ba jihar Benue kadai abin ya ma daɗi ba, ya yi wa arewacin Najeriya daɗi, ya yi wa Najeriya daɗi, ya yi wa ƙasashen Afirka daɗi, saboda sanin muhimmancin Audu Ogbe a siyasa na wancan lokacin. da kuma irin hakuri da ya dinga yi da kuma kokari da ya dinga tsayawa akan ayyuka na alheri a Najeriya. Allah ya ja zamanin gwamnatin Baba Buhari. Allah Ubangiji ya dauki Baba Buhari. Kuma wanda aka zaba mana nan jihar Benue wato Audu Egbe. Allah Ubangiji ya miki jagora ta wajen ayyukan da zai wa Najeriya da Afirka gaba daya. Sai wani lokaci daga nan jihar Benue sun zo dan malam Bago na malam Anan. Ta anjima.
Buhari sunan ministan mu na Plateau da ya ba mu barista Solomon Dalong. Mun yi murna mun yi farin ciki saboda ya ba mu minista na gari mai gaskiya, mai faɗan gaskiya, mai aikata gaskiya. Allah maɗaukakin sarki ya taimake shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ya taimake Najeriya, ya taimake jihar Plateau, ya taimake ministanmu barista Solomon Dalong da gwamnanmu Simon Bakola Long. Muna maku fatan alheri, Ubangijin Allah ya taimake mu. Na gode mai magana Haruna Gani, karamar hukumar Bakwas.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana sunana Hamisu Hassan Ahmad daga jihar Taraba cikin garin Tella. Hakika ni ra'ayina maganar ministoci da Buhari ya tura majalisa a kan tantance su. Hakika na ji cewa ministoci kafin kowane minista ya tafiya matsayin minista sai senatoci biyu daga jiharsa sun yarda da shi. Hakika wannan ba daidai ba ne, kuma wannan abu zai kawo baraka matuka, domin zai iya kasancewa senatocin nan yan PDP ne, wadda kuma minista da Buhari ya zaɓa ya je ministan nan zai iya kasancewa ɗan APC ne. Shin ya ake gani? Shin hakan ba za ta kawo baraka ba? Hakika ni ina ganin wannan abu ba adalci ba ne. Ya kamata senatoci ɗan majalisu su zauna su gyara wannan abun kafin zuwa gobe gumi tantancewa. Assalamu alaikum, mai magana a Hajji Sassan Ahmad daga jihar Taraba cikin garin Tella. Na gode.
To ga sahabo ya dawo da takaitattun labarai.
Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya ce yana fatan za a cimma yarjejeniya cikin ɗan ƙaramin lokaci da Rasha kan tabbatar da lafiyar jirage da matuƙansu a sararin samariyar Siriya domin kaucewa haɗari tsakaninsu. Hakanan kuma mun kawo muku labarin cewa Isra'ila ta bai wa rundunar 'yan sandan ƙasar izinin killace abinda ta kira cibiyoyin da suke janyo rikici da kuma iza mutane su shiga fitina a birnin Kudus. Galibin hare-hare da ake kaiwa a yankin sun ana aukuwa ne a yankunan da Laraba suke a birnin na Kudus. Bayan da masu takarar neman jam'iyyar Republican ta tsaida su takarar shugabancin Amurka sun kara har sau biyu ta kwarorin sa, bangaren Democrats sun yi tasu muhawara ta farko saboda zaɓe da za a yi baɗi a nan Amurka. Sun gwabza ne a birnin Las Vegas a daren jiya Talata. An gaya wa dakarun Iraki cewa lokaci ya yi da za su yi kukan kura su kwaci garin Ramadi daga hannun 'yan ƙungiyar ISIS. Dakarun ƙasar sun yi wa helikwatar lardin ambar ɗin zobe domin suna dannawa zuwa kan birnin yanzu saura kilomita 15 su shiga Ramadi.
To, an gaishe ka. Masu sauraro, da haka muka zo ƙarshen shirin namu na hantsi a madadin sahabo Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa, sai kuma jagorar shirin Julie Lefes Gresham, sai kuma injiniyanmu Neil Charles. Ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa, da fatan za a kasance da sauran abokan aikinmu anjima a shirinmu na la'asariya. Sai anjima. Assalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.